أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاشدني قوت جمال الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوئها لديه دا 40 دبيو وندي دا 31 ne ga watan 12 shekara 2020, inda muke gabatar da karatu daga wannan masallaci da ke nan Hausarot Masjidu Ahlul Baiti was Sahaba. Wannan ita ce halqa ta 4 ne ko 3 ta 4 cikin littafin A'malul Qulub na babban malami Sheikh Salihul Munajji, Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma tsare mu ya kuma tsare shi shi ma dan malami ne da yake da ainihin wato rai. Malam yana magana akan abin da ya shafi ikhlasi a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya magana akan tauhidi, fituwa daga gida zuwa masallaci, sannan akwai as-siyam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sama ramadana, duk mutumin da ya azumin watan ramadana, amma dole ya zamanto bayan kayi azumin watan ramadana imanan, mutum yana da imani, sannan wahtisaban, kuma yana neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Gufira lahu ma taqaddama min zambihi, an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Idan mutum yayi azumin watan ramadana amma ba yana yi bane dan yana mai neman lada a wajen Allah, kaga akwai matsala. To yu akwai wanda zai share wata yana azumi, amma abin da yasa yake azumin ko yake musharaka da musulmi akan duk wata ibada da ake yi, gudun abin magana yasa yake yi, kaga wannan ba imanin bane da kuma wahtisaban dan neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan manzon Allah ya kara cewa man sama yawman fi sabilillahi, duk mutumin da ya azumi wani dai saboda Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari 70 khariqan, Allah zai nisanta fuskarsa da wuta wajen tsawon shekara 70. Ba yawman alhamis ba, sai ka tashi da azumin nafila yau kaɗai dan ganin girman Allah. To Allah subhanahu wa ta'ala zai nisansa fuskarka da wuta tsawon shekara 70, tunda annabi ya ce man sama yawman fi sabilillah, ya kawo man siga ta umumi, sannan ya kawo na kira a siyaki na sharaɗi. Wannan yana nuna cewa dukkan wani da ya halatta yin azumi, daga cikinsa mutum ya yi azumi saboda ganin girman Allah, to lallai zai samu wannan matsayin a wajen Allah. Sannan na gaba akwai kiyamun layli, mutum ya tashi sallah da daddare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana, duk mutumin da ya tsayi watan ramadana, wanda ana nufin tashi kai sallah da daddare, kayi shi imanan, mutum yana mai imani wahtisaban, yana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma gufira lahu ma taqaddama min zambihi, an gafarta masa abin da ya wuce na zunubansa. Wannan hadisi yana cikin Bukhari 37 da kuma Muslim 759. Sannan abu na gaba akwai as-sadaqa wa zikrullahi, sadaqa da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala zikiri. Hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Huraira har zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ifadi nau'ika na mutane bakwai yace sab'atu yuzilluhum Allah ta'ala fi dhillihi, nau'in mutane bakwai Allah zai ajiye su a inuwar al-arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki. Abubuwa guda uku suna da saukin samu a rayuwar dan adam da zarar rayuwar ta yanke, kuma suna da wahala. Na farko akwai alma'u, ruwa, a ji abin da ɗan adam yake da ta'amuli da shi a rayuwarsa, babu abin da ya kai ruwa sauƙi a kowace ƙasa, sai ka ɗan rage abin ɗan kaɗan. Babu amma da zarar rayuwar ta riga ta yanke babu abin da ya kai ruwa wahala, don babu inda za ka fara ganin ruwa mai kyau ka sha sai a taukin kafsara, taukin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka za ku ga yana cikin ni'imar da Allah yake ta faɗa wa ɗan adam, afara aitumul ma alladhi tasharabu, ba ku kallon ruwan da kuke kwankwada. Allah ya ce a antum, ku ɗin nan an zantumuhu minal muzni, ko kuke saukar da ruwan daga girgiji, am nahanul munzirina, ko mu ne muke saukar da ruwan daga girgiji. Ruwa ne kaɗai ni'imar da a duniya babu wata halitta da bata da alaƙa da ita, shi yasa Allah ya ce waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy, mun sanya daga ruwa ne kowane ɗan halitta take rayuwa. Sannan abu na biyu, akwai at-tariqu, hanya. Yanzu an fita daga masallacin nan, wani hanyar da ya biyo ya zo masallacin nan, in ya ga dama yana iya canza ya zagaya bota ya tafi gida. Amma rayuwar tana ƙarewa, kana tashi gaban Allah ka je ka tsaya, hanya guda biyu ce kawai, imma fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ko ka ga mutum a hanya za a kai shi wuta, ko ka gan shi a hanya za a kai shi aljanna, ba wanda za ka gan shi a lahira yana yawo, shi dan iskar lahira ne bai san inda zai je ba, zai taɓa yiwa wallahi. To sannan abu na uku, akwai inuwa. Za ka ga cewa Allah yana cewa alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila, cewa alam tara ila rabbika, baka ga yadda Allah ba kaifa madda dhilla, wannan inuwar da kake ganin da safi ka ganta ta fito a gabas ko a yamma, ka ganta ta zama ƙarama ko babba, ɗaya ne daga cikin abin da ke nuna cewa akwai Allah. Shi yasa ɗan adam in ya ƙiya bauta ma Allah ma inuwarsa sai ta yi. Shi yasa Allah ya ce ya tafayyau hilaluhu anil yamini wash-shama'ili sujjadan lillahi wahum dakhiluna. To kana barin duniya in ka ƙare, bayan nan duniya komai yana da inuwa. To babu inda za ka ga wata inuwa ta kirki ka shiga ka ɗan sarara in rayuwar ta ƙare sai ƙarƙashin inuwan al'arshi. To sai annabi ya lissafa mutane guda bakwai ya ce, na farko akwai imamun adil, shugaban da ya shugabanci mutane ya musu adalci yana ciki. To shi kuma imamun adil ba za a taɓa samun shi ba idan ba cikakke ba, in ba ƙarƙashin littafin Allah da sunnar manzon Allah ba. Duk wani wanda zai muku shugabanci ko da kun ga yana yin adalci, in dai ba ƙarƙashin tsarin Allah ba ne, to yana kwatantawa ne. Amma ba za ka taɓa samun cikakken adalci 100% ba in ba ƙarƙashin jagoranci na littafin Allah da karantawar annabi ba. Don me? Don shi wannan tsarin na littafin da ka gani tsari ne wanda ya saukar da shi, sai da ya fi kowa sanin ɗan adam da kuma yanayin ɗan adam ɗin, sannan ya saukar da tsarin. Shi yasa Allah ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, duk wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya dace da halitta. Kamar yadda yanzu baturen da ya kere jirgi, za ka ga shi yake masa manuwal ɗin ga yadda za a tafiyar da jirgin, kuma ana saba masa, za ka ga za a yi hatsari a sama, ana cikin tafiya wani ce kashi ba bai gane ba, ya kamata ba a ɗan buɗe windo a sha iska, kaga za a samu matsala. Ɗan wanda ya yi jirgin ya ce to kar a kuskura a buɗe windo a sama idan ana tafiya, za a samu matsala. To haka suke. Kuma malam Allah yana da haƙuri. Ku duba alherin da Allah yake da shi akan mutane, har ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi, da ɗan adam zai ƙirga ni'imar da Allah ya yi masa ba zai iya ba. Duk yadda gwamnati take da kirki da alheri, za ka ga in ka haɗa alherin da take da shi bai kai 1 bisa miliyan ɗin kirkin da Allah yake wa ɗan adam ba. Amma Allah ya ce a yi abu mutane su ƙi, ya ce a bari yake bari, kuma abinda yake musu na alheri bai bari ba. Ka duba ka ga yadda gwamnati yanzu in ta sa doka ta ce a yi, su dokar da ke kansu ta Allah fa ba su damu da ita ba fa. Amma in suka sa doka yadda suke tsayawa, ga ta Allah su sun yi fatali da ita, ba ta ita suke ba, tare da sulɗar da Allah yake da ita a kansu ya fi sulɗar da suke da ita akan wanda suke shugabanta. Saboda shi yake buwaye gagara, misali yake da cikakken iko wajen yace allazi lahu mulku samawati wal ardi, mulkin sama da ƙasa nashi ne shi kaɗai, ba su yi musharaka da wani ba. Ta yadda duk wani wanda za a ce maka shugaba ne sai ka samu yana da mataimaki, yana da wasu kabinet da in babu su gwamnatin ba za ta tafi ba, amma ba wanda za a ce a tsarin Allah idan babu shi mulkin da Allah yake ya fasa babu. Kaga walam yattakhidh waladan bi riqida ba, duk wani shugaba yanda da za a daga an an ce maka bai dada sai kaga akwai na kaso a ciki, yayin da shi kuma Allah rashin rukun dan shine kamala gare shi, jinginawa Allah da shine rashin mutunci. Sannan walam yakul lahu sharikun fil mulki, bai da abokin tarayya a wajen mulki, shi yasa akwai ran da zai kashe kowa tun daga nan zai fara limanin mulkul yawma, ba wanda zai amsa, za a je gaban sa a tsaya wala qadiji tumuna qurada, yadda kuka zuwa Allah ɗaya ɗaya haka Allah za a koma masa. Allah yace kamar khalaqanakum awwala marra, kamar yadda muka halice ku farkon lokaci haka za a je gaban Allah a tsaya. To sannan wa khalaqa kulli shay'in, shi ya halicci kowane irin abu. Sannan fa qaddarahu taqdira, Allah ya kaddara shi yadda ka ganshi kaddarawa. Amma tare da haka fa susi watsi da dokar Allah, ya ce a yi abu su ce ba za su yi ba, ya ce a bari su ke bari, kuma Allah ya zura musu ido ya kare su. Amma su da sun sa doka sun ce sai an yi wani abu, ka dinga duba ka gani yadda ake bazo jami'an tsaro ana zazzarewa mutane ido. To kaga, to imamun adil, shugaba adili yana cikin nau'in mutanen da Allah zai ajiye karkashin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, yanda kwanan nan muna maganan cewa gashi maganan vaccine din nan yadda kowa yana kallon, yadda yanzu ko jiya na gani cewa kasar Faransa wannan maganan COVID-19 din nan a wannan karo na biyu yanzu ba su yadda da shi ba, amma yanzu ku kalla ku gani yadda ana faɗa cewa wai shugaban majalisa yana faɗa cewa wai dole ne ba wanda ya isa inda ɗan Najeriya ne kuwa samu shi, saboda sun riga sun siyar da 'yan ƙasar. Gashi wannan Baturiya ce tana faɗa cewa ita tana faɗa ne saboda kishin ɗan adam da take da shi, kuma ta fito ta sarraha ta ce mafi yawancin shugabannin nan namu suna da alaƙa da ƙungiyoyin asiri na duniya. To jiya ake ban labari cewa an ce akwai wani gwamna ma zai tafi can ƙasar Amerika, wai akwai jihar da shi zai je ya kaddamar da ita maganin coronavirus ne a can, saboda kawai 'yan gaba-gaba. Mu abinda ke damun mu a nan ƙasan ba shi suka mayar damuwa ba, abinda ba damuwa ba sun mayar da shi ya zama damuwar mutane. Yanzu fa a Najeriya fa kawai abu guda ɗaya fa 'yan Najeriya suke nema yanzu, musamman arewacin Najeriya, amma ya gagara. Yaya za a yi a kyale mutane masu rayu? Duk wani abu da gwamnati take da shi ta riƙe kayanta, ba maganan wai mutane su yi benefitin ake ba. Don yanzu a kawo wuta ko kada Allah ya sa a kawo ba damuwar mutane ba ne, a kawo ruwa ko ka a kawo ba damuwar mutane ba ne ko damuwar su ne, ba kuma wanda yake jiran wai yana jiran gwamnati ta zo ta ba shi wani kuɗi ya jari ko ta ba shi abinci, duk ba wanda ke buƙatar wannan ne. Inda kawai mutane suna buƙatar a kyale su ne su rayu kawai. Amma wani abin ya gagara, ta daidai lokacin da wannan abin ya gagara kuma sai a je a ɗauko wani abu, sai a zo a zuwa ce kuma wai dole ne sai an yi, dole ba dole sai an yi abinda ba shi ke da mutane. Mun faɗa mun ce yanzu gashi nan menene, kusan in ka je asibitoci kaso 10 na rashin lafiyan da ake fama da shi za ka samu 6 ko 7 daga typhoid sai malaria. Amma ba a ce shi an bi gida ba, dole ne duk ɗan Najeriya sai an magance masa matsalar typhoid da malaria. A daidai lokacin da kaso 10 na 'yan Najeriya ko ka ce 5 ɗansu ko 6 ko 7 mafi yawanci kullum sai sun fita sun je sun nemo abin da za su ci. Ba a ce dole ba sai an bi kowane gida, dole sai an magance wa kowa an tabbatar yana cin abinci kullum kafin ya kwanta. Amma kawai sai wani ya je ka ƙabo ya ɗauko ya ce ai dole ne wannan vaccine ɗin sai an maka, kana so ko ba ka so. Kuma gashi ne yanzu an fara gwaggwada wasu practical, wasu ana musu nan take suke samun matsala, ana gwadawa. Saboda haka yanzu ya ragewa mutane, mu dai mun faɗa in an zo in za a yi maka, in ka ga dama ka bari a yi maka, yawa ko kuwa in ka ga dama mu ba za mu ce mutane, amma dai za mu faɗa mu ce akwai matsala. saboda haka ya rage naka in an zo kanka ka bari a maka in kuma ka ga dama kar a bari a maka wannan kuma matsalar ka ce Allah ya kiyaye to imamun adil shugaba adili wannan shine nau'i na farko sannan wa shabun nasha'a fi ibadatillahi da matashin da ya taso tun yana matashi yake rike da addinin Allah samartaka ɗaya ne daga cikin manya-manyan ni'imomin da ba ka sani sai idan ta riga ta kubu duk wani abu da ɗan adam zai samu a rayuwar shi za ku ga a karatu na addini ko a karatu na zamani to yana iya samu ne lokacin da ya amfani da shekarunsa na yarintaka da zarin ya riga ya bari to lokaci ne da ba a kuma dawo da shi shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa alkhairu kulluhu fi shabab alheri gabaki dai a rayuwar dan adam yana cikin shekaru na samartaka shi yasa lokacin da manzon Allah suka gane haka zaka ga ba abinda suke kokarin rugusawa kullun sai rayuwar matasa kawai saboda duk wanda ya rungumi matasa idan alheri ya taho da shi to zai hada haka ma in sharri ya taho da shi sai hada cikin mutane duk rigimar da Annabi Ibrahim ya kai wanda Allah ya bada labari a suratul an'am wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin da ya buga da masu bautar wannan falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban yaga wata taurari qala hadha rabbi yace yanzu wannan shine Allah da kuke bauta suka ce yace musu qala la uhibbul afili da aka nemi watan aka rasa yace to shi fa bai san Allah da in yanzu za a nemi a rasa falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi فلما افل قال لا احب العافين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي سكتي قال سيتي لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس تو دك وئنن ابوبن ده يتي نا غغور ما يا بغا ده ماسو بوتر تاوراري ده ماسو بوتر رانا ده ماسو بوتر كذا ياي شي ني لوكاتين ده ينا متاشي شي يسا تان الله يتي سنتي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم من جي وني متاشي yana maganan cewa sai ya aibata gumakan nan ana ce masa Ibrahim wannan yasa da ya amfani da samartaka ya bautawa Allah lokacin da yake da dama tare da shekaru sun ja Allah ya jarrabe shi bai haihu ba daga baya da ya tashi haihuwa Allah yake wa a'tazilhum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi Allah ya ce wa habna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya to daga nan duk wani annabi da yazo doran kasa zaka samu cewa yana da alaka da zuriyar annabi Ibrahim shi yasa Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaq wa yaqub wa kullan hadaina amma wa nuhan hadaina min qablu saboda da ittifaqin malami annabi Nuhu ya riga annabi Ibrahim zuwa amma wa min zuriyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadhalika nabiyul Musa wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullun faddalna 'alal 'alamin zaka samu daga zuriyar annabi Ibrahim suke zuwa to shabbun matashi ya kuma Allah madaukakin sarki ya kiyaye an ce kwanan nan wai an shirye menene suke ce masa a barna sex party party ne aka tafi yin shi za a je wajen za a hadu da mata da maza za a yi tsirara za a sadu a wajen sharadi kai kowa ya je da condom suka fitar da sanarwa kaga gwamnatin jihar Kaduna akan wannan ta yi kokari Allah ya saka mata dalili kuma dama haƙƙin shugabanni din da suka ji wata ɓanna ta bayyana su billah su yi maganinta da haka muna jinjina wa gwamnatin jihar Kaduna a wannan irin bijimin namijin ƙoƙari da ce wajen ɗaukan mataki a kan wannan ɓanna da waɗannan matasa suka shiga kuma abin baƙin ciki fa aka ce fa har da wasu matasan daga tudun waɗannan an kama a wajen in tudun waɗannan sun tafi fati fatin da za a yi tsirara kawai sharaɗin ba za ka shiga da waya ba ko abin ɗauka maza za su shiga tsirara, mata za su shiga tsirara a cikin garin nan da kano. Ka san ba wanda zai je wannan gangancin ba matashi ba, matashi ne zai je wannan gangancin, ko kuwa a wanda ya san ciwon kansa ya zai je jefa kansa cikin wannan rigimar, abu zai je jefa kansa cikin wannan rigimar ba, to matashi. Da haka matasa yana da kyau su sani cewa rayuwarsu tana da kima kuma tana da tsada, lokaci ne. Da haka ga cewa ga Qur'ani nan Allah ya bada labari suratul kahfi, da Allah zai fara ba annabi labarin matasan sai da yake masa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ba su ba karan da yayi alaka da su, sai da Allah ya ambaci karan a Qur'ani cewa kalbuhum basitun sira'aihi bil wasi law tala'ata alaihim law laita minhum firaran wa lam mulita minhum ru'ba. Wannan dalilin yasa saboda sun rike shekarun su na samartaka, sun yi amfani da shi inda ya dace, da aka biyo su za a kashe su bayan kariya da Allah ya ba su ya hana a kashe su, sannan ya ajiye aya a kansu sai da suka yi shekara 309 suna bacci kuma Allah ya tayar da su. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. To kaga yana da kyau gaskiya, babu mafi muni wanda zai yi kokari ya tsaya ya lalata duniyar shi da lahirar shi dan duniyar wani. Ku duba ku gani, za ku ga duk irin wannan abubuwan da ake yi, wanda ake ɗiba a je a saka a bangar siyasa a kai su a baro matasan ne, su ake kashewa, su ake wa kaza. Za ku ga in an taɓa bangar siyasa, duk wanda yake shi ne shugaban da zai jagoranci a bangar siyasa, bai ɗauko ɗansa ya saka gaba shi ya jagorance ku, ko kuna ganin shi? Zafi ganin shi, amma saboda ɗan kuɗi wanda yake tafe ƙasƙantacce wulaƙantacce, haka za a wargaza rayuwarka. Kai ka zama ɗan bangan shi, haka za ka haifi ɗa, shi ma ya haifi ɗa. Don yanzu ɗansa shi wataƙila sanda kuke wannan hayaniyar, shi ya tura ɗansa karatu wata ƙasa, ya je san yana karatu. Saboda haka zai gina rayuwar ɗan shi, kai ya kashe taka rayuwar. To ɗan kai ka zama ɗan bangan shi, haka yake jiran kuma shi ya gina ɗan shi, kai ka haifi ɗa, sannan ɗan ka yi taso ya zama ɗan bangan ɗan shi, haka ake tafiya. Saboda haka yana da kyau matasa su yi ma kansu faɗa, idan mutum yana matashi in gari ya waye, abu guda uku ya kamata ya zama yana gaban shi. Ko kana da alaƙa da wani karatu a zamanance, ko karatu na addini, ko wata sana'a wacce za ta taimake ka a rayuwa. Dabin da ba wannan ba, in ka je ka shige shi ba zai taimake ka ba. Sannan kana matashi, ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da su yanzu, son hutu a lokacin da hutu bai yi ba. Yanzu ko jiya za ku ga cikin wanda suke bibiyar social media, akwai ɗan ƙaramin yaro da aka kama, ba na tsammanin ya wuce shekara 12, da maganin kinnama. Shekara 12 ya ji ya shiga harkar kinnafin, saboda kinnafin ɗin ya yi alhadda. Ɗan kama kawai da ya fito ƙofar gida, wani ya ga alhadda sai ya damame shi, ya bu goma waya a ce to sai ka kawo kuɗi fa kafin a sake shi. Ka gani? Ko ba wanda suke da matsalar, mu ne muka fi wannan matsalar. Rena aiki, rena sana'a, haka ake. Kawai sai mutum ya zauna, galibin sana'o'in da duk za a yi a samu kuɗi a rufa ma kai asiri, za ka ga 'yan gari ba za su yi ba, sai dai baƙi ne. In an yi magana a gabansu, wani zai zo ya kafa wajen shayi da indomi. Amma ba wanda ya riƙe wannan sana'a a cikinsu, su sai dai su ci bashi. In an yi magana suke wayewa ne, wannan banza bayan a gaban mai zo garin nan, shi kuma da aka zo aka samu a garin bai tsine na okuwa ba a garin, amma kullum yana alfahari wayewa ne ai a gaban mai zo garin nan. To da ya zo a gaban ku, sai me ya faru? Saboda haka yana da kyau gaskiya a fahimci irin wannan. Kuma yanzu dama wanda suke harkar karatu a jami'a sun riga sun sani, to dan kai karatu a jami'a ba dole bane ka samu aiki in ka fito, ba dole bane. To da haka dole ne ya zamanto matasa suna ma kansu faɗa akan wannan. In kana matashi gari ya waye, ɗayan uku kana da alaƙa da karatun addini, ko karatu a zamanance, ko kuma kana da alaƙa da wata sana'a da za ka je ka koya don ta taimake ka a rayuwa, duk abin da ba wannan ba, in kana matashi ka je ka shige shi, ba zai ma amfani kuma ba zai taimaka maka ba, ruguza rayuwarka zai yi ƙwarin gaskiyan gaske. Saboda haka matasanmu wanda suka karkace kan hanya, Allah ka dawo da su, wanda kuma suke kan daidai ɗin Allah ka bar su, sannan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, da mutumin da aka rataye zuciyarsa da san masallaci. Wannan masallacin da kuke ganin sa shine headquarter ta al'ummar musulmi a zamanin Annabi Muhammad. Anan suke kullawa, anan suke warware. Za ku ga da Annabi ya hijira ya tafi garin Madina, ko gida bai fara gina ma kanshi ba, farkon abin da Annabi ya fara shine gina ma Allah daki. To yanzu babban abin bakin ciki wannan dakin da kuke gani, mun fi bashi gidajen mu muhimmanci sama da wannan dakin na Allah. Qalbuhu mu'allaq bil fil masajidi, rataye zuciyar mutum da san masallaci. Ya zamanto ba alaƙar ka da masallaci sallah bane kadai, a duk wani aikin alheri da ake, tun daga karatuttuka da kaza da kaza, kana da alaƙa da wa da masallaci, shine qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. To raya masallaci rayawa sai dama iri biyu, akwai rayawa hissi. Yanzu a zo a gina masallaci, a yi masa fenti mai kyau, a sa masa ƙwayaye ya zama yana da haske, wannan rayawa ce ta ganin wa ido. To sannan akwai kuma rayawa ta ma'ana, a zo a raya masallaci da karatu da sallah da wasu abubuwa, wannan shine raya masallaci. To sannan wa rajulani tahabba fillahi, da mutane guda biyu da suka yi soyayya dan Allah, ijtama'a alaihi, suka haɗu a kan shi, wa tafarraqa alaihi, kuma a kan shi suka rabu. Kun san so dan Allah yana da wahala, shi yasa yanzu yadda al'amura suka koma, abinda ba hoshe ke tawaye, barikin ka aljihunka, iya kudinka, iya shagalinka, iya yadda kake da abinda zaka ba mutane, iya yadda zaka dinga ganin suna taruwa. Dan da aka waye gari ba abinda zaka ba su, haka zaka fito kofar gidanka ka samu kullu man ali hafan, kowa ya watsi yayi gaba kawai. To ka so mutum dan Allah, addinin Allah ya hada ku, babu wata manufa ta duniya. To wannan yana cikin nau'in mutane guda bakwai din. Sannan wa rajulun, akwai mutumin da da'atu imra'atun, wata mata ta kira shi, zatu mansabin ma'abociyar matsayi babba, wa jamalin, ga kuma kyau. Me yasa Annabi ya ce zatu mansabin? Saboda mace idan daga gida na mulki take babba, da ka samu lokacin duk da za ta yi inviting ɗinka ka zo kai wani abu da ita, kana da cikakken security, ta yadda za ka ga wanda duk zai zo wajenta in ba neman shi take ba, bai sai ƙarasa wajen ba. Saboda tun daga ƙofa za a dinga zare mai ido, kai da babanka da komai ana ce ma shege a ina za ka je. To kaga shi ne za ta mansabin ɗin, ko kuwa duk wanda ya san gidajen masu mulki ya san yadda abin yake. Za ka samu ƙarshe sa Allah ya ce can watan matan ba wa galla ƙatil abuwa, so da za ka samu harka ta masu mulki ba ƙofa ɗaya ba ne, sai ka tsallake ƙofofi kafin ka kai inda mutum yake. Shi yasa Allah ya ce wa galla ƙatil abuwa, to za tu mansabi ma'abuciyar matsayi babba, wa jamali, sannan ga ta da kyau. To ta inviting ɗinka ta kira ka daga kai sai ita, kana da aminci, ba wanda zai ƙara so kanka, sannan ga ta da kyau. Faƙala, sai mutum ya ce inni akafullah, ina jin tsoron Allah. Ka gani wannan yana da wahala, kamar irin yadda Annabi Yusuf ya yi, da Allah ya yi faɗa cewa wara wa dat kullati huwa fi baytiha annasi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala, tace masa ta riga ta shirya shi kadai yake jira, take jira, sai yake mata ma'azallah, ina neman Allah ya tsare. Kaga ba kowa da irin nan ba, dan me mace a ce maka zatu mansabin wa jamali, a lokacin da sha'awa ta riga ta motsa wa ɗan adam, wani fita yake yi daga hayyacinsa, to sai kuma ka samu dama daga kai sai ita, sai mutum ya tuna Allah ya ce inni akhafullah, ina jin tsoron Allah. Za ka ga hadisin in talaka salatatu nafarin mimman kana qablakum hatta awakum almabitu, daga ciki akwai nau'in mutanen nan guda uku wanda ya faɗa ya ce Allah ka sani akwai wata 'yar ɗan uwana ina son ta fiye da yadda mazaje suke son mata. Yace na neme ta, na neme ta, nayi ta, bani haɗin kai taƙi. Yace hatta alam majdi hasanatun min sin, har sai da aka shiga bala'i wata rana, kawai sai ta zo da kanta akan in ɗauki dinari 120 in bata ala an tukalli baini wa baina nafsiha, za ta bani kanta kuma ta yadda. Yace lokacin da na yi ƙoƙari komai ya riga ya kankama. Kaga mace ce kake mugun tsananin son ka samu dama, sai ka samu dama. yanzu abin da ya rage kawai shine ya afka mata amfani da ita tace masa ittaqillaha wala tafud al-khatama illa bihaqqihi kadi tsoron Allah kakka balle zobe in ba tare da haƙin shi ba lokacin da ta tunatar da shi Allah yace kawai sai yaji abin yana da wahala ya iya afka mata kuma ai kaga wani zai ce ai kofar Allah da yawa ta ji ta ma fa kofar jari in an yi abin da za a yi daga baya a dawo inda yadda za a yi a gyara a tuba kuma a tuba to kaga ba a yin haka gaskiya sannan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya sadaka ya ɓoye ta hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har yadda ya zamanto hannunsa na ainihin wato hagu ba ta san mai dama ta ɗauka ta bayar ba wannan kinaya ne na yin abinka don Allah wajen infaki baka buƙatar kowa ya sani a duniya daga kai saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala amma za mu ga ƙur'ani yana faɗa cewa in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya idan kun bayyana sadaka madalla da ita don me yanzu mai maganan a ce a yi infaki wani ya ɗauko ya bayar don Allah kuma don wani ya koyi da shi kaga fa ni'ma hiya amma wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka boye ta kuka ba talaka Allah madaukakin sarki yace yafi zama alheri da haka din da kaga qur'ani yana faɗa cewa alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa min wa alaniya dalilin taqdimi na bil-layli kafin nahar da kuma sirran wa alaniya dan ya nuna maka cewa kai sadakar dan wani ya gani ya koyi da kai ba laifi bane amma kai abin ba wanda ya sani daga kai sai Allah yafi zama ne yafi zama alheri to sannan gaba ta ƙarshe shine wa rajulun zakara Allah ta'ala khaliyan da mutumin da itana Allah a kebe fa fadat ainahu sai idanunsa ya zubar da hawaye to yanzu binciken da aka yi a zamanance an gane cewa ka dinga samun lokaci kana yin kuka kai kaɗai saboda ganin girman Allah ɗaya ne daga cikin hanyar da yake ƙara wa idan ɗan adam nagarta shi yasa za ku ga Allah yake cewa wal aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul kitaba min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqula wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a yana ƙara to ka dinga samun lokaci kai kaɗai ka tuna girman Allah ka tuna za a bar duniya za a bar ta da imani ko ba imani ba amsa za a shiga kabari akwai tambaya za a amsa ko ba za a amsa ba shi ma baka da amsa za a yi kaza za a yi kaza sannan ka tuna gajiya wanda kake da shi wajen da kuma raunin da kake da shi wajen wasu haƙoƙi da Allah ya ɗora maka ka kasa shi yasa annabi ya faɗa a wani hadisin yace wallahi dukkan wanda ya zubar da hawaye saboda ganin girman Allah gobe alkiyama ba yadda za a yi Allah ya hada wannan hawayen nashi da jahannama ba zai taba yi ba to kun ga wannan kuma abin yana da wahala kwarin gaskiya da galibin mutane yanzu za su kuka to wani abu suka rasa na duniya zama mutum ya zauna wani yana kuka ma ana lallashe shi ko kuwa wani taba sanin wata matsala da ta faru can wani ne ya nemi wata yarinya bai aure ta ba lokacin suka zo gindin wannan da nake kwana kwana suka yana ɗayan yana ko kaɗan yana lallashe shi Allah ya samu dace a insha Allah watakila yau alhamis gobe juma'a asabar idan mun akwai wannan littafin shine tulul amal wa kayfiyatul ilaj shi kuma za mu yi shi kwana biyu insha Allah wato dogon guri da yadda mutum zai magance makansa dogon guri Allah ya raba mu da dogon guri wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh